Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan asari, suna na Sarfila Hashin Gumel tare da Amina Bahar Auna da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Litinin 18 ga watan Oktoba na shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
General Colin Powell, bakan fatan farko da ya zama sakataren harkokin wajen Amurka kuma tsohon shugaban Hafsan Hafsoshin Soji, ya mutu ranar Litinin sakamakon matsalolin COVID-19 a shekaru 84 da haihuwa. Sannan mataimakin shugaban Amurka Kamala Harris za ta yi tafiya zuwa tafkin ne don tallata tsarin da gwamnatin Biden ke bi wajen yaki da matsalar sauyin yanayi. An taba tura mutumin da ake rike da shi bisa zargin dabawa wani dan majalisar dokokin Birtaniya wuka a makon da ya gabata ga shirin nan na kyara halin masu tsauraran ra'ayi.
Kanan labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za ku cewa wasu ƴan bindiga sun kai hari garin Gwaranyo tare da kashe rayukan mutane.
Da misalin karfe 4:10 muna masallaci muna sallah da sai naji tashin bindiga sai na ce ma abokin tafiya ta saurara kamar bindiga ko da muka duba kowa gudu yake.
Haka kuma za a ji cewa gwamnatin Birtaniya ta gargaɗi 'yan ƙasarta da yin bulaguro zuwa wasu jihohi 12 a Najeriya.
Tana da hujja, ƙarfafar hujja kuwa ta ba wa mutanen ta shawara a kan inda za su shiga cikin kowace ƙasa da suke. Kusan dole ya kamata mutanen nan nasu su ɗauki wannan saboda.
Daga nan za mu ji cewa an buƙaci 'yan Najeriya da su dukuba wajen addu'o'i a daidai lokacin da lamarin tsaro ke ci gaba da taɓarɓarewa. Sai kuma shirin ilimi garkuwar ɗan adam wanda Yusuf Aliyu Harinde ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma su rarruki aiko mana ta email. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron labaran duniya.
General Colin Powell, bakin fatan farko da ya zama sakataren harkokin wajen Amurka kuma tsohon shugaban Hafsan Hafsoshin Soji, ya mutu yau Litinin sakamakon matsalar COVID-19 a shekaru 84 da haihuwa. Iyalansa sun ba da sanarwar rasuwarsa a wani rubutu da suka wallafa a Facebook, suna cewa mun yi rashin miji mai kauna, uba, kaka da gwarzon ba Amurke. Iyalan sun ce an yi wa Powell cikakken rigakafin cutar kuma sun gode wa ma'aikatan kiwon lafiya a Walter Reed National Medical Center da ke wajen Washington saboda kulawar da suka bashi. Powell shine babban jami'in diplomasiyyar kasar daga shekarar 2001 zuwa shekarar 2005 a lokacin wa'adin farko na shugaban Republican George W. Bush. A yau Litinin ne mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta yi tafiya zuwa tafkin Mead don tallata tsarin da gwamnatin Biden za ta bi wajen yaki da matsalar sauyin yanayi da kuma muhimmancin samar da ababen more rayuwa a ƙasar. Tafkin na Mead, wanda ke kusa da birnin Las Vegas da ya shahara wajen caca a jihar Nevada, ya kasance babban madatsa da ke ba jihohi 7 da ke yammacin Amurka ruwa. Harris za ta ji daga bakin jami'an cikin gida, jihohi da tarayya kan raguwar adadin ruwa a tafkin Mead, wanda ya fi kowane tafki a Amurka yawan ruwa, wanda ake amfani da shi wajen samar da ruwan sha da wutar lantarki ga sama da mutane miliyan 40 a yankin. Gwamnatin Amurka a karan farko a watan Agusta ta ayyana karancin ruwa da ya tilastawa jami'ai sanya tsarin karba-karba wajen raba ruwa ga jihohin Nevada, Arizona da Mexico wanda zai fara aiki a baɗi.
Ina jima kaɗan Amina ta sake dawowa da labarai. Kafin nan a Najeriya, 'yan bashin daji na ci gaba da yi wa 'yan ƙasar kisan gilla duk da ƙoƙarin da mahukunta ke cewa suna yi. 'Yan ƙasar ba sa ganin tasirin hakan kawo yanzu. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
Rayukan 'yan Najeriya na ci gaba da salwanta sanadiyar ayyukan 'yan fashin daji waɗanda suka mamaye sassa daban-daban na arewacin ƙasar. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar, bayan 'yan fashin daji sun kai hari a kasuwar Mai Lalle, ranar Juma'a 8 ga wannan wata na Oktoba suka hallaka mutane 22 sai gashi ranar Lahadi 17 ga wannan wata kwana tara kacal daga wancan harin sun sake dira a kasuwar Gwaranyo suka hallaka mutane da har yanzu ba tantance adadin su ba na zanta da wani wanda ya tsira daga wannan harin na kasuwar Gwaranyo
da misalin karfe 4:10 muna masallaci muna sallah da sai naji tashin bindiga sai nace ma abokin tafiya ta saurara kamar bindiga sai na sake jan halba sai nace mai tashi ko da muka duba kowa gudu yake daga nan muka samu muka fito muka shiga General Hospital na nan garin kuma karin bindigan kamar cikin asibiti ne yake halu bindigan na sake fitowa na sake hawa kan titi sai na gangare na tsallaka gulbi daga gulbi na tsallaka na shiga fadaman nan na dinga tafiya kasa har kwakwazo
a takeice da kila zuwa yanzu ba iya sanin ko mutum nawa abin ya shafa ba
gaskiya yanzu ba za a iya cewa ga adadin mutanen su abin ya shafa ba amma dai at least su dai mutum 100 gaskiya an fi kashe mutum 100 dan ko waɗannan suke gudu suka fada aka tattake su suna da yawa dan sun doke awa biyu suna ba da wata cikin garin nan
na tuntube rundunar yan sandan Najeriya akan wannan batun amma kakakinta a Sokoto bai doki kiran da nayi masa ba dama akwai wasu rahotanni da ke nuna cewa jigajigan yan fashin daji sun taso daga wuraren da suke zaune a da suka kafa sabbin sansanoni a dazuzzukan da ke gabacin Sokoto shugaban rundunar adalci a jihar Bashir Altin Goyawa dan asalin yanki ne na gabacin Sokoto kuma ya tabbatar da wannan zancen
wannan kuma hali na Gwaranyo wanda ya faru shi ma jiya Lahadi haka ne kamar irin yadda na ugwallin da ya faru mu wada mun sha wada ko muna kan wada sanadiyar ainihin waɗannan ƴan bindiga ne da suka dawo ainihin gabacin Isa bayan to zai bayan surdubu tsakanin ƙasar Datawa iyaka da Gobin da ƙasar Isa iyaka da ƙasar Isa domin sai isko jiha Sokoto karansu dai ba wani yunkuri wanda al'ummomi ka yi kuma babu wani yunkuri wanda ainihin gwamnatoci ka yi bayan haka nan kuma wannan rufe hanya wanda an ka yi ka gefe ainihin wanda ka zuwa Isa daga Marnoda duk waɗannan garuruwan 'yan ta'adda sun tadda su sun mamaye garuruwan nan suke kwana aƙalla an kiyasta ɗan ta'adda 5,000 zuwa 6,000 suna duka wannan yanki zanne.
Amma menene a tabbace me ya tabbatar muku da cewa su waɗannan jigajigan 'yan mafashin dajin sun dawo na waɗanda ƙauyukan da ka ambata.
Ƙasar mu ce mun sani duk wanda ya shigo ya zanna mun sani kuma duk wanda ya zo ya fita mun sani.
Wannan harin na Gwaranyo ya faru ne kwana ɗaya kafin babban Hausan mayakan ƙasa na Najeriya Lieutenant General Faruku Yahaya ya soma rangadin jihar inda nan ne mahaifarsa. Da sanyin safiyar yau Litinin ya gana da jami'an soji da ke yanki na 8 na rundunar soji kuma ana sa ran zai zarci yankin na gabacin Sokoto ya ga yadda 'yan ta'adda suka daidaita garuruwan da ke yankin abinda wasu jama'a ke fatar ziyarar tashi ta yi tasiri wajen samar da sauki ga matsalolin. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Ga Amina ta dawo da labarai.
Shugaban gwamnatin Myanmar ya sanar a ranar Litinin cewa za a 'yantar da mutane sama da 5,000 da aka kama saboda shiga zanga-zangar adawa da juyin mulki ƙarƙashin wani shiri na afuwan. Min Aung Hlaing ya bayyana hakan yayin wani jawabin talabijin na ƙasa baki ɗaya. Hakan ya biyo bayan shawarar da ƙungiyar ƙasashen kudu maso gabashin Asiya suka yanke na ƙin gayyatarsa da sauran jagororin juyin mulki zuwa wani babban taro da za a yi a ranar 26 zuwa 28 ga watan Oktoba. Ƙungiyar ta ƙasashe goma ta ba da misali da gazawar gwamnatin na aiwatar da wani shiri mai matakai 5 da nufin dawo da zaman lafiya a Myanmar saboda dalilin da ya sa ba ta gayyaci Min Aung Hlaing ba. Ƙasar Myanmar ta fada cikin rudani tun bayan da sojoji suka kifar da gwamnatin farar hula ta Aung San Suu Kyi a ranar 1 ga watan Fabrairu. Sojojin sun maita martani ga zanga-zangar adawa da juyin mulki a duk faɗin ƙasar tun lokacin da aka kwace mulkin ta hanyar ɗaukan tsauraran matakai waɗanda suka yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 1,000 a cewar wata ƙungiyar sa ido na gida. Ƙasar Sin tana ƙara matsa kaimi kan Macau bayan da ta shigar da yankin wanda Portugal ta yi wa mulkin mallaka da yankinta na Gansu, babban birnin lardin Guangdong na ƙasar Sin, inda ta murƙushe gidajen caca tare da yin maguɗi a zaɓen 'yan majalisun ƙaramar hukumar.
labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Biyo bayan ci gaba ta rabarewar tsaro a Najeriya, gwamnatin Birtaniya ta gargaɗi 'yan ƙasarta da su guje yin bulaguro zuwa wasu jihohin ƙasar Najeriya guda 12. Daga Abuja, Hassan Mai na kaina ya aiko mana da wannan rahoton.
Gwamnatin Birtaniya ta gargaɗi 'yan ƙasarta da ke nan Najeriya cewa akwai faɗin bumbarazan tsaro irin na satar mutane a ko'ina cikin Najeriya a halin yanzu saboda dalilai irin na aƙida, tattalin arziki da kuma siyasa. Jihohin da Birtaniya ta ce a kiyaye su don wannan matsala ta tsaro su ne Borno, Yobe, Bayelsa, Bauchi, Gombe da Kaduna. Sauran su ne Katsina, Delta, Rivers, Cross Rivers da kuma jihar Zamfara da Adamawa. Birtaniya kazalika ta kuma sake shawartar 'yan ƙasarta da ke Najeriya cewar da su yi kafa-kafa da yin bulaguro zuwa jihohin Bauchi, Kano, Jigawa, Niger, Sokoto, Kogi da kuma kilomita 20 da kan iyakar jihar Kebbi da jamhuriyar Nijar sai kuma jihar Abia. Sanarwar ta ce satar mutane a arewacin Najeriya halin yanzu abin taraddadi ne. Masana irin su Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja na mai ganin Birtaniya na da hujjar yin wannan gargaɗi.
Ce tana da hujja, ƙarfafar hujja kuwa ta ba wa mutanen ta shawara akan inda za su shiga cikin kowace ƙasa da suke. Kuma duk da shawara ce kusan dole ya kamata mutanen nan nasu su ɗauki wannan saboda suna kashe kuɗi sosai akan binciken me ake ciki kafin su ba da wannan shawara. Gaya maka ko ni da nake cikin Najeriya yanzu a in ka ce min za ka je wasu wurare zan ba ka shawarwari da yawa akai. Akwai wuraren da zan iya yanke maka hukuncin har sarakuna ana kamawa suna watanni ba su fito ba. Kasashe hujja ne su ba da shawarwari.
Shi ma masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso ya ce duba da irin kalubalen tsaro da Najeriya ke fuskanta a halin yanzu abinda Birtaniya ta yi wannan daidai ne.
To idan muka dubi wannan muka dubi kuma waɗannan jihohi waɗanda ita ƙasar Birtaniya ta janyo hankalin 'yan ƙasarta za mu ga cewa dukkaninsu jihohi ne waɗanda makamai suka fantsama da daɗewa kuma suke ƙara watsuwa kuma suke da kyakkyawar barazana. Duk da yake a ƙasar babu inda za ka iya yin tafiya a Najeriya ta wato kimanin kilomita 4 a cikin kwanciyar hankalin cewar ka je ka dawo ba tare da barazanar ko za a kashe ka ko za a sace ka ko kuma za a yi wani rikici wanda zai iya jefa ka cikin rudani da sauran abubuwa makamantan hakan.
Ga ɗan gwagwarmaya Komrad Kabiru Sa'idu Dakata da ke zama jagoran cibiyar Kaja mai rajin neman shugabanci na a Najeriya ya ce tun ma kafin Birtaniya ta yi wannan gargadi su a Najeriyance sun san fa akwai matsala.
Ko mu da muke 'yan ƙasa yanzu an wayi gari akwai jihohin da zaka je a Najeriya hankali ba zai kwanta ba har sai an ji ka je lafiya ka dawo lafiya. Saboda haka so ba magana ce ta gwamnatin Birtaniya ba, ko mu da muke 'yan Najeriya mun riga mun san irin halin da ake ciki na taɓarɓarewar tsaro. Kuma akwai guraren da a Najeriya jihohin da kai ka riga ka san cewa kafin a je wannan gurare sai an yi hikima an tambaya me yake faruwa ya tafi. Sannan idan ka duba ma jihohin da ita gwamnatin Birtaniya ta lissafo, ai ko kai aka ce ta lissafo jihohi da yawa za ka saka daga cikin waɗannan jihohin.
Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Hassan Mai na kaina. An buƙatar al'ummar musulmai a Najeriya su dukufa wajen ci gaba da yin addu'o'in zaman lafiya ƙasa baki ɗaya. Da yanzu haka ke fama da matsaloli daban-daban a ƙasar da suka haɗa da garkuwa da mutane don kuɗin fansa da 'yan Boko Haram da ma masu sashe shanu da 'yan aware da dai sauran tashe-tashen hankula. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Daulabiyu.
An buƙaci al'ummar musulmi a Najeriya da su dukufa wajen gudanar da addu'o'i na musamman don samun zaman lafiya a ƙasar baki ɗaya. Da zaka ke ƙoƙarin nemowa zaman tarihi a ƙasar. A halin yanzu dai ƙasar na fama da matsalolin tsaro wanda ya kama na garkuwa da mutane da na 'yan bindiga daɗi da 'yan Boko Haram da masu garkuwa da mutane da dai sauransu. Wanda yake ganin duk wannan sabbin al'amura ne da su kunno koya tun 'yan shekarun nan. Khalifa Ali Abdul Fattah dai shi ne shugaban zawoyin Abdul Fattah da kuma shaida a muryar Amurka a wajen taron bikin Maulidi da ke gudana a garin Maiduguri.
Hali da muke ciki na kunci da rashi da me a ƙasa da take ciki mu koma muka yawa Allah. ba yau muka saba shiga irin wannan ba, muka fita mu koma ga Allah, Allah zai warware mana. Amma mu zauna muna tsoron wa'ansu, in mun ce mun yi roƙon Allah wa'ansu za su zo su kashe mu, wannan shine hatsari. Saboda haka mu koma da roƙon Allah.
Shi ma Alhaji Luis Samman Dukwa cewa yayi
na daya abin da muka manta addu'a ne, kuma wannan rashin zaman tsaro din dukkan mu ne muke kai, ba wai gwamnati ko zabar ma gwamnati ba. Kwazon da gwamnati ke yi, ya kamata mu da kanmu ma duk jama'a da mutane su sake tara sa hannu ma gwamnati, ba wai komai komai abar ma gwamnati ba. Amma na babba ai muna da iyayu sarakuna, muna da hakimai, muna da lawani a cikin gari. Ba wanda zai shiga gari ya ce ba san shi ba. Da lokacin da muke yara an san da wannan, wanda ya zo ba ko a gari zaka ji wasar hakimi ko lawani ko menguwa sun cewa gashi akwai bako ya zo. In ba bakon da na kirki ba, za ka kai kara ma menguwa zai kai ma lawani ko ma hakimi a dan san matakin da za a dauka. Yaso wannan abu babu.
Ko Khalifa Ali Abdul Fattah yana gani wannan shine mafita ga tarayyar Najeriya.
Mun loro kasa yanzu matsaloli ko ta ina, misali mu nan North East ga matsalan Boko Haram, North West ga matsalan barayin daji, barayin mutane a kasashen inyamurai ga masu neman ballewa, haka da wayansu daga cikin kasashen Yarba da masu sata da me jama'a. Bamma da mafita banda mu koma ga Allah, mu dauki dama da Allah ya bamu na kewayowa wannan ranan. Muna cikin rayuwa, muna raye, muna cikin lafiya. Mu roki Allah dan darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bala'in gabaki daya Allah ya dauke mana su. Mun gode wa Allah, mun roke shi ya amsa mana. Bara da bana mu anan no'is akwai bambanci. Mun ga a shekara daya Shekau ya mutu, Abu dan Muhammad Yusuf ya mutu, yawa sun yi saranda. To mu ci gaba da roƙon Allah, kamun wani lokaci duk wanda suka saura ko su yi saranda ko a ci su da yaƙi. Haka wa'ancan barayi wanda suke bin mutane suna kashe su, suna satan mutane, su ma ko su tuba ko a ci su da yaƙi.
Sheikh Khalifa Ali Abdul Fattah kenan shugaban zawiyar Abdul Fattah da kuma ke jawabi lokacin bikin Maulidi a garin Maiduguri. Haruna Dauda Biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
A gaida Haruna Dauda Biyu, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ba ga haka a duk lokacin da kuke so, za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Ilimi garkuwar dan Adam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa.
Jama'a sauraronmu, assalamu alaikum, barkanku da wannan la'asariyar ta yau Litinin. Ta da fatar kuna cikin koshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu leƙa jihar Kaduna don jin irin halin da ilimi ke ciki a ɗaukacin arewacin Najeriya. Sanin kowa ne cewar arewacin Najeriya a 'yan shekarun baya ta fuskanci ƙalubale mai yawa, musamman a wajen amincewa da tsarin ilimin boko. Na baya-bayan nan kuwa shine na kasu da 'yan ta'addar Boko Haram suka bijiro da shi. Wakilarmu a birnin Kaduna, Binta Ibrahim, ta yi muna nazari akan irin koma baya da ɓangaren ilimi ya samu akan ayyukan 'yan ta'adda.
Ilimin boko wani fanni ne da har yanzu bai kai ga samun tsayuwa da dogaransa ba a yankin arewacin Najeriya, duk da kokarin da gwamnatocin dare na yanzu suka yi wajen tallafawa. Ilimin boko ya dade yana fuskantar kalubale a yankin arewa, kama daga fahimtarsa ta fuskar al'ada, addini da kuma zamantakewar mutanen yankin. Harkar ilimin boko ya ci gaba da samun tasgaro tun daga bullowar kungiyar 'yan Boko Haram waɗanda suka yi wa ɓangaren ilimi tarnaƙi a yankin arewa maso gabas. Satin ɗaliban makarantar Chibok a shekara ta 2014 da kuma na garin Dabci da kungiyar 'yan Boko Haram suka yi shine ya buɗe shafin ta'addanci a harkar ilimi a ɓangaren arewacin Najeriya. A baya-bayan nan bangaren ilimi ya sake fada rudani, inda ake samun yan bindiga masu garkuwa da mutane don neman kudin fansa ke cin karansa babu babbaka a makarantun boko har ma da na koyon ilimin addini. Tun harin da maharan suka kai kwalejin kimiyya da fasaha da ke kankara a jihar Katsina, inda suka sace dalibai sama da 340 a watanni biyu katal bayan harin kankara, sai kuma yan bindigan suka afka ma kwalejin kimiyya da fasaha ta Kagara a jihar Neja, inda nan ma suka dauki dalibai 27 da wasu mutanen. A kasa da kwanaki 10 bayan afkuwan hakan kuma suka sake kai wani harin a kwalejin gwamnati ta ƴan mata da ke garin Jangebe a jihar Zamfara. Nan ma aka yi awon gaba da dalibai 317. Kimanin dalibai 80 ne da malamai 3 aka sake sacewa a makarantar kwalejin tarayya da birnin Yawuri da ke jihar Kebbi, da kuma na jami'in ɗan sanda guda da ya rasa ransa a Tabun. Jihar Kaduna ma ta samu nata kasan fargabar, inda a cikin watan Fabrairu mahara suka sace dalibai 39 da wasu ma'aikata 3 na kwalejin korar da dabarun noma da gandun daji. Sa'annan a cikin watan Afrilu suka sake kai farmaki jami'ar Greenfield, nan ma suka kwashe wasu dalibai, inda a ƙarshe suka kashe wasu daga cikinsu a wani mataki na tada hankalin iyaye domin a gaggauta biyan su kuɗin fansa kamar yadda suka bukata. Makarantun addini ma ba su tsira ba, inda ƴan bindikan babura dauke da muggan makamai suka ratsa cikin wata makarantar Islamiyya da ke garin Tagina a jihar Neja, bayan sun bude wuta akan mai uwa da wabi. Nan ma suka kama waɗansu dalibai 150 suka yi cikin daji da su. Wata makarantar mission ma a jihar Kaduna, wato Bethel Baptist Secondary School a karamar hukumar Kajuru, an samu wannan akasin, inda dalibai masu yawa suka fuskanci tashin hankalin yin garkuwa da su don neman kuɗin fansa daga miyagun irin. To ko da yaya abin yake, iyayen yara sun nuna damuwarsu a gaba da makomar ilimi a Arewa. Malam Muhammadu Mannan Danjuma, wanda uba ne, ya ce taɓarɓarewar tsaro na neman karya gwiwar iyaye akan harkar ilimin boko a yankin na Arewa.
Dangane da matsalar tsaro tsakani da Allah a Arewa, kusan in ce yanzu ta dake na ilimi. Don kin lura can baya an yi ta kokari da gwamnati a ba mutane kwarin gwiwa don a kai yara makaranta. Abin ya fara samun antsuwa, matsaloli kuma suka zo suka fara. Tun fil azal dama Arewa bamu yadda da boko ba. Muka zo muka fara yadda da bokon, kuma an tafi ciki, aka zo kuma aka samu matsaloli na harkar tsaro, kama daga Boko Haram zuwa wannan kidnapping da ake yi. Idan kika lura, ba yadda za a yi wurin da ake tsoron wani abu da ko ba a yadda da shi ba. An fara dan fahimta shi, kuma wani tarniki ya zo. Kin ga ya za a yi kenan, kin ga dole iyaye duk wani kwarin gwiwa da suke da shi an rabce shi. Ka kai ɗanka makaranta, an biyo an zo an tara makaranta an sa bindigu. Wani yaron tun da yake bindiga in banda ta wasa bai taba ganinta ba, sai ya ga an ka buɗe wuta an kashe wancan an ɗebe su an tura sun yi mahaukaciyar tafiya a ƙafa. Gaskiya fi cikin lillahi mun samu kanmu cikin wani yanayi, mu a arewacin Najeriya da ilimin boko dama bai dame mu ba. Ka kai mace misali, kai ba mace ba ma, namiji ma wannan ka kai shi makaranta, misali makarantar kwana, an ce an zo an tattare shi an ɗebe an tafi, an kira kuɗin da baka da su an ce sai ka bayar da su, sannan a kwato shi. Shin idan ya dawo kana ganin zai haja mutum zai iya maida shi wannan makarantar ya ci gaba da karatu? To wani ba ma wannan makarantar ba, ko da wata ce kusa da ita, wallahi ba zai iya maida ba, saboda zai yi ɗarɗar. Wani sai ya sai da ɗan gidan da yake zanna sannan ya iya bada kuɗin. Wani bai ma da su ƙarshenta a ce ɗan ya rasa ransa. Shin me ya kai wannan? Yanzu mu ɗauki misali a wannan banna da aka yi ta kankara, waccan Bethel School ta Kaduna. Ki duba irin kuɗin da ake kira, ki duba irin yaran nan, irin halin da suka shiga. To sai a ce a'a, wai yau ka kai ƴarka makaranta boarding school an ɗauke ta an je an wai barawo. Idan kika ɗauka, idan mun yadda da karatun boko kashi 70 mun rako mun taho, to yanzu waɗannan abubuwan da suke faruwa mun koma ƙasa da kashi 50, ba don wani abu ba, saboda tsoro na tsaro. Da ka kai yaro makaranta in ma zai ce ko yarinya, ai ba sauraron malaman yanzu suke yi ba. Yanzu saurare suke kana tafiya da mota, ko da loaded fuel leda wannan tafiyar wata in ka taka ta yi kara ta fashe, to za ki ga ana fita ajujuwa duk ba a san. To kin ga kenan, hankali ba a kan karatun yake ba, wato hankali yana nan tunanin me zai faru. Ka kai yaro duk awoyin nan da ake daga 8 zuwa karfe 1-2, hankalin shi ba a wajen malaminsa yake ba. Sau da haini dinga ayyar ba karatu, amma ba yadda za a yin dauki ya'ya na musamman ya'ya mata in kai su makaranta. Kai ko ba daji ba, ko cikin gari take, ai ba tsaro gare ta ba. Lokaci guda kawai a zo a diba a ce wai an sace shi. Tsakani da Allah ya karya gwiwa.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku, musamman wadda ta daidaita mana sauti, Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, allura mai ilimi shike morewa, kwalkoliyar daraja shi haushi dare dam, to shi mara ilimin fako hangawa, mai ilimin
ya samar da ba ga mutane. Yanzu kuma sai wasu daga cikin sakonnin da ku masu sauraro ke aiko mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau ya fito daga Abubakar Kawu Girgir. Yace gano Boko Haram da kuma ɗan fashin daji na aiki tare da Amurka ta yi. Ya kamata gwamnatin Najeriya ta yi duba tare da ƙara ɗaukan matakan kawo ƙarshen su baki ɗaya, domin aikin haɗin gwiwa da suke yi zai ƙara ba su ƙarfin ci gaba da yin aikar ta su, wanda hakan mai da hannun agogo bayan ne a ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya a faɗin Najeriya. Sakon Shehu Adamu Rajau ya ce hakika samun shugabanni biyu a jahohi da dama bayan zaben shugabannin jam'iyyar APC da ya gudana a ranar Asabar a Najeriya, hakan ya nuna cewa akwai jan aiki a gaban jam'iyyar kenan wajen zama tsintsiya daurin ki daya, domin dai mun san cewa ba a yin sarki biyu a fada daya kuma a lokaci daya. Sakon Sani Muhammad Chindo anguwar Karofi a jihar Bauchi yace da Allah ku bani dama in kira ga hukumar samar da wutar lantarki ta jihar Bauchi da su yi wa Allah su samar wa al'ummar mazauna anguwar Kandahar transformer ta hasken wutar lantarki. Ganin yadda suka share wata takwas ba tare da ganin hasken wutar lantarki a anguwar su sanadiyar rashin transformer, da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwan da suka dace. Sai sakon Kawu Meruwa Bajuga da Sale Muhammad Isa Bajuga suka ce harin da ƴan bindiga suka kai wani ƙauye a jihar Sokoto abin Allah wadai ne, kuma kalubale ne ga gwamnatin jihar da ma tarayya. Muna fatan za su haɗa ƙarfi da ƙarfi domin kawo ƙarshen wannan ta'addanci. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Alhaji Umar Forever Gashuwa, yace al'umar iyayen ɗaliban da ƴan bindiga suka sace wa ƴaƴansu a Najeriya, Allah Ubangiji ya fidda ku daga halin taskan da kuka tsinci kanku a ciki, amin. To mun gode ku ci gaba da aiko mana sakonninku.
Madalla, da wannan ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai amma wannan karan a takaici.
General Colin Powell, bakar fatan farko da ya zama sakataren harkokin wajen Amurka kuma tsohon shugaban hafsan hafsoshin soji, ya mutu ranar Litinin sakamakon matsalar COVID-19 a shekaru 84 da haihuwa. Iyalansa sun ba da sanarwar rasuwarsa a wani rubutu da suka wallafa a Facebook, suna cewa mun yi rashin miji mai kauna, uba, kaka da gwarzamba Amurka. A yau Litinin ne mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris za ta yi tafiya zuwa tafkin Mead don tallata tsarin da gwamnatin Biden za ta bi wajen yaki da matsalar sauyin yanayi da kuma mahimmancin samar da ababen more rayuwa a ƙasar. Tafkin na Mead, wanda ke kusa da birnin Las Vegas da ya shahara wajen caca a jihar Nevada, ya kasance babbar madatsa da ke ba jihohi 7 da ke yammacin Amurka ruwa. An taɓa tura mutumin da ake rike da shi bisa zargin daɓawa wani ɗan majalisar dokokin Birtaniya wuka a makon da ya gabata ga shirin nan na gyara halin masu tsatsauran ra'ayi saboda aƙidarsa da musulunci. Amma duk da haka, jami'an tsaron cikin gida da suka haɗa da MI5 da ke tara bayanan sirri ba su ɗauke shi a matsayin barazanar da za ta kai ga a saka masa ido ba, kamar yadda hukumomin Birtaniya suka tabbatar.
Masu sauraro, a nan muke ƙarshen shirin namu ne yanzu, sai kuma a shirinmu na daren misalin ƙarfe 9:30 za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri. za kuma a yi shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ku kuma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshin mu na voa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Aminu Bahar Auna da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Julie Lathers Gresham wadda ta bada umarni ga ma injiniyanmu na yau. Ni Sarfili Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa ku dace cikin yau da gobe. Shirin matasa. Assalamu alaikum.